الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Ajiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 168 cikin wannan sura mai albarka, suratul A'raf. Yau za mu tashi farkon aya ta 169. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana so ne a ƙara masa bayani dangane da sana'o'in nan kamar haka, wato sana'a ta taɓa da kuma tuka mota taxi da kuma tuka mota bus. Yace ya taɓa jin na yi bayani a wani shiri na gidan NTA a cikin watan Ramadan, NTA Maiduguri, game da wannan yake neman ƙarin bayani a kai. Abinda nake a wancan lokaci shi ne yarjejeniyar da ake kullawa tsakanin masu ababen hawa da masu tuka ababen hawan, na cewa ga motata a kowane yini ka kawo 1,000 ko 2,000, ga mashin ɗina a kowane yini ka kawo 700 ko 1,000, lallai ne ka kawo abin da ya karu kuma ya zama naka. Wannan ya saba wa ka'ida, ba haka ya kamata a yi ba. Shi ne abin da na faɗa. Nake kamata ya ake a yi yarjejeniya a kan wani kaso cikin 100 na abin da mai mota zai samu. Alal misali, a dukkan naira 1,000 da zai samu, a ce yana da 300 a ciki, ko a ce yana da 250 a ciki. Misali, yadda kuka yi yarjejeniya tsakaninka da shi. A kowace 500 yana da 100, a kowace 1,000 yana da 200, ko a kowace 1,000 yana da 300. Wannan yadda kuka yi yarjejeniya tsakaninka da shi kai mai abin, wannan shi ne ya fi dacewa, kuma shi ne zai fi samun sauki a ciki. A dalili, idan aka ce kullum sai mutum ya kawo 1,000, to ranar da bai aiki ba, ranar da ya tafi ba da lafiya ba, ranar da ba mota ya yi ne a layin mai fa, ma'ana sai ya je ya nemo kuɗin a wani wuri ya kawo. Sannan kuma ranar da ya samu 10,000 fa, kai ya baka 1,000 shi kuma ya rike 9,000. Ranar da ba ya da koko kuma bai samu fasinja ba, dole sai ya je ko cin bashi ya yi don ya zo ya kawo maka kuɗin da ya yarjejeniya, shi ko ba ya da komai. Kaga ya zama wani abu mai kama da tashi-tasha, ko da bai zama tashi gaba ɗaya ba. To abin da ya kamata a yi wanda ya zaci da koyarwar addini shi ne a yi yarjejeniya a kan fasantin kaso cikin 100, nawa ya kamata ka bashi ko nawa ya kamata ya baka. Wannan yarjejeniyar ita ce za ta tabbatar da adalci. Domin a yanzu a hakan da ake shi ke sa motocin ba sa ƙarko su lalace, sawa'un sun zama taxi ɗin ko sun zama bus, ko mashin ɗin baya ƙarko ya lalace, ta yaya? An bani mashin na san cewa 1,000 zan kawo a yini, zan fita da mashin tun ƙarfe 6 na safe, ƙarshen da ba zan ajiye mashin ba sai ƙarfe 12 na dare. Na yi overhauling ɗin mashin ɗin. Idan da a ce ana tafiya da shi salin alin ba tare da an gajiyar da shi ba, mashin ɗin zai shekara 2 ana hawa, yanzu zai mutu a cikin wata 6 ko wata 7. Saboda na sa shi aiki sama da kima, dan ina son tunda da 1,000 zan kawo, ya zai in kawo 1,000 nan in samu wata 1,000 a kai, ko in samu 1,500 a kai tawa. A ƙarshen lamari sai ka samu cewa mai tuka mashin ɗin ya fi samun kuɗi sama da mai mashin ɗin. Saboda haka dai akwai dai masantawa kai sama da kima, kuma sai ka samu mota ɗaya direbobi uku ne a kanta ko direbobi huɗu, wannan ya tuka tun da safe zuwa 6 na yamma, sannan ya ba wani sojan haya shi ma ya tuka ta zuwa ƙarfe 10 na dare, wani ya sake tukawa zuwa 12 na dare a manyan garuruka da ake dawowa ba a yi barci ba, irin Kano da sauran waɗansu wurare. To saboda haka sai ka ga cewa injinan gaba ɗaya sun lalace sun mutu. To kuma duba abin da kome ya kawo wannan barcin adalci. In na san cewa zan samu aiki daidai wahala, zan samu lada daidai wahala ta, to babu yanda za a yi sai na yi irin wannan zarin da haɗamar wanda in lalata abin hawan shi bai amfana ba, ni ban amfana ba. Wannan shi ne abin da na faɗa a wancan lokaci. Wannan ta ce don Allah a yi nasiha ga waɗansu daga cikin mazaje waɗanda suke musayar saƙonni ta hanyar tek, wato rubutaccen saƙo a cikin waya ta hannu, kuma galibi za ka ga suna musayar irin waɗannan saƙonni da suke ɗauke da maganganu na batsa tsakaninsu da matayen banza ko da karuwai ko da ‘yan matansu. A wani lokacin ma suna musayar hotuna, hotuna na mata a tsirara ko na tsirai. Sai mutum ya shiga intanet ya buɗe wani website na fusara sai ya downloading din waɗansu hotuna na fitsara ya sa a cikin handset ɗinsa kuma ya rika aika ƴan matansa ko su aika masa. Hakika nan gaskiya wannan lalacewa ce, karshen fitsara kenan, karshen hasara dan adam ya samu kansa a cikin wannan hali. Sai da yawa daga cikin magidanta wannan ita ce ɗabi'ar su a halin yanzu. Shi yasa idan mutum ya shigo gida baya son ya ajiye wayarsa, yana alwala wayarsa na hamata, yana cin abinci waya na makala a hamata, zai shiga ban ɗaki waya na hamata, ana hira waya na hamata, da an bugo me ma zai ɗauka, saboda baya da gaskiya yana jin tsoron kada matarsa ta riga shi ɗauka kuma budurwarsa ce ta bugo masa. Haka ne da Allah ko? Wannan matsala ce inda haka ne. Matan ma haka ne? To an ce matan ma haka ne, mazan ma haka ne. A hakikanin gaskiya ‘yan uwa musulmi, kalmomi kalmomi da ɗan adam zai furta su da baka ko ya rubuta su da rubutu, sawa'un rubutu na alƙalami da tawada ko bairo ko fansir, ko ya rubuta su ta hanyar wata na'urar rubutu, dukkaninsu ababen tambaya ne ranar tashin kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce da yake mashhuri a wajenku, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, duk wanda ya kasance yayi imani da Allah, yayi imani da ranar ƙarshe, to ya faɗa alkhairi idan zai yi magana, in ba haka ba ku to yi shiru, ko dai mutum ya faɗa alkhairi ko kuma mutum ya yi shiru. To wannan faɗin alkhairi daidai yake, faɗin alkhairi a baka daidai yake da rubuta alkhairi a rubuce, sawa'un ta hanyar na'urar rubutu ko ta hanyar alkalami da tawada. Saboda haka rubuta sharri daidai yake da faɗin sharri, daidai idan ka faɗi sharri da bakinka za a baka zunubi, to idan ka rubuta sharri kila zunubin ma zai fi girma, saboda yayin da ka faɗi sharri da baka ba lalle ba ne wani ya maimaita, amma in ka rubuta shi sau yadda aka karanta sharrin, sau yadda aka wato faɗe shi kenan, wato za a faɗe shi sau adadi da dama. Ko kai ka rubuta abu da ka zo ka sake maimaita karatun, ka sake faɗin sharri, in ka sake maimaita ka sake faɗin sharri, in ka aika mata ka karanta, ka karanta sharri, ka sake karantawa, ka sake karanta sharri. Haka in ke ma kika aika masa ya karanta, ya karanta sharri, ya sake maimaita, ya sake karanta sharri, kila ma zai ajiye akwatin ajiyar wasiƙu irin waɗannan, tunda kin yi maganganu na fitsara wanda shi a wurinsa ya fi jin daɗin su, ko shi ya miki maganganu na rashin mutunci da bata, ke a wurin shi suke ɗauke miki kewa, ki yi ta maimaita sharri, shi yana maimaita sharri, dukkaninku kuna musayi sharri a tsakanin ku. To wannan ita ce ƙarshen hasarar ɗan adam zai yi a cikin rayuwarsa. Don haka da magidanta da waɗanda ba magidanta ba, don kada a ce magidanta samari ko matasa ko waɗanda ba su da aure su ɗauka cewa a to su ya halatta su yi tunda ba su da aure. Bai halatta mutum ya yi irin waɗannan maganganu waɗanda suka kunshi batsa, waɗanda suka kunshi musayar hotuna na tsiraitin mata ko na tsiraitin maza ba, ka aika mata ko ta aiko maka dukkaninsu haramun. Allah tsare mu, Allah tsare mana imanin. Hukuncin mazajen da suke barin nauyin gidajensu a hannun matansu, sai kaga magidanci ya bar matarsa, ita take ciyar da yara, ita take biyan kuɗin makaranta, ita take ɗaukan sauran ɗawainiya. Wannan ma kuskure ne. Ubangiji ta'ala ya wajabta wa magidanci shi zai ciyar da mutanen gidansa. Nauyinka na iyalinka ya shafi ci da sha, ya shafi sutura, ya shafi wurin zama, duk wannan wajibi ne a kanka. Idan an ce iyalinka kuwa ya shafi matanka, ya shafi ‘ya’yanka, wannan duk suna cikin kalmar iyalinka. Manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut, ya ishi mutum laifi a gaban Allah gobe kiyama, a kama shi da laifin ya so zaltar da wanda yake ciyarwa. A madadin ka ciyar da ɗanka, sai ka ki kai sakaci ka kyale shi a hannun matarka, ka biya mata kuɗin makaranta ko ta boko ko ta islamiya, ka kyale mace ce za ta yi. A madadin kai mata tufafi ko kaiwa ‘yarka tufafi, ka kyale matarka ce za ta yi, da hujjar tana aiki ko tana sana'a tana sorawa ‘ya’yan talla. To kai me amfaninka, me ya baka lasisi ka zama magidanci in baka iya kawo ce ba ne? Ai, hujjar ka zama magidanci shi ne cewa za ka iya kawo ce ba ne, sannan kuma za ka iya bada wurin zama na ko na haya, sannan za ka iya kawo sabulun wanki da na wanka, sannan za ka iya ɗaukar ɗawainiya idan an yi rashin lafiya, sannan za ka iya kawo sutura, sannan za ka iya kosar da yunwar matarka ta da namiji, in tana jin yunwar da namiji ga ka, to wannan shi ne hujjar kasancewarka namiji magidanci. Sai ka faɗa abin da ka ga dama a cikin gida, kai ne shugaban gwamnati. In ba ka iya wannan, waye ya ba ka gwamnati? Ba ka da cewa, ba ka da hus, ba ka da as. To dan Allah, idan za ka kawo abinci, ka kawo sutura na yara da na komai, yanzu dan Allah ya kamata ma in za ka fi unguwa ta tambaye ka? Eh, a shari'ance wajibi ne ka tambaye ka. Amma dai sai ka ji ba nauyi, menene alfarmar da kake da shi da za ka tambaye ka? Ko magana za ta yi maka, sai ta ji ba za ta iya kwantar da harshenta ba. Dan a kan ƙasarka take yawo da ƙafarta, ba a kan ƙasarka ba kai. Alfarmar kanta take ci, ba alfarmarka ba. Da haka wannan bai dace. Ubangiji ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce kalmar al mauludi lahu akwai mu'jiza ta Alkur'ani a ciki, a madadin a ce wa alal walidi, wajibi ne akan uba rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ciyar da mata da yi musu sutura su da ƴaƴansu bil ma'ruf ta hanyar da ta dace, kada yi musu tsoro sai almubazzaranci. A madadin a ce haka, sai aka ce wa alal mauludi lahu, dan ta iya wa wata rana uba yana nan, wata rana baya, sai ya zanto al mauludi lahu kalma ce mai faɗi, ta shafi uba ɗin kansa, ta shafi ƙaninsa, ta shafi wansa, ta shafi duk wanda zai iya zama a madadinsa. Domin idan malam Sa'idu ya yana ne, sai matarsa ta haihu, sai na zo na ba su labari, na ce an yi mana haihuwa. Sai ku ce waye haihu? Sai na ce matar wana? Sai ku ce a Allah raya, za ku yi musu? Ku ce ba ku aka yi wa haihuwa ba? Kaga na zanto al mauludi lahu kenan. Idan matar kani na ta haihu, sai na zo na ba ku labari, na ce alhamdulillah yau an yi mana haihuwa. Ce a matar ka ce ta haihu? Ce a matar kani na. A to Allah sun yi albarka, kaga ba za ku yi musu ba, ma'ana na zama al mauludi lahu. Uba al mauludi lahu ne, kanin uba, uwan uba, uban uba, kaka kenan, duk al mauludi lahu ne. Duk wanda yake yana daga cikin al'asaba, dangi na wajen uba, masu faɗa a ji al mauludi lahu ne. Idan uba ya kasa ciyar da ƴaƴansa, waɗancan su yi taron dangi su ciyar masa. Idan uba ya kasa biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa, ya zama wajibin waɗancan in suna da hali su biya masa. Idan uba ya kasa ɗaukan tawainiya na kiwon lafiyar iyalinsa, ya zama wajibi waɗannan su yi. Idan ya ki su tsiye shi, idan yana da kuɗin ya ki su karɓa da ƙarfi, ko su kai shi kotu alƙali ya fata a bashi, ko su biya su ce bashi muke binka, su je kotu su ce mun ciyar da iyalinsa bashi, dan yana da abai. Alƙali ya kira shi a fata da ƙarfin tsiya. Idan ya ki ma'aikaci ne, a je a haɗa kai da ma'aikatarsa, a kowane wata a zare daga cikin salari ɗinsa ana kawowa kotu, ana bai matarsa suna ci suna ciyar da iyalinsa. Wannan shi ne ƙa'ida ta addinin Musulunci. Amma abin da kai ce da bakin ciki, sai mutane su kyale iyalin su cikin halin kakani ka yi, mace ta faɗi ta tashi, ita ce ciyarwa, ita ce shayarwa, ita ce kuɗin makaranta, kai kuma kana zaune inuwar safe daban, inuwar yamma daban, a can ana lido, a can ana karta, a can ana shirme, a can ana kwado, me amfaninka? Ma'ana kai baka jin kunya ma? Ai, alfaharin ɗa namiji ya ciyar ba a ciyar da shi ba, alfaharin ɗa namiji ya bayar ba a bashi ba. Alfaharin ɗanin mu da zanto shi ne shugaba a gidansa. Ba ka iya karɓar shugabancin gidanka sai in kana iya yin komai daidai samun ka. Magana ta ƙarshe ko tambaya ta ƙarshe da wata 'yar uwa ta rubuto, ta ce dan Allah a yi wa mazajenmu nasiha dangane da rashin godiya. Za ka ga mace tana ta yin aiki dare da rana, amma namiji ba ya gode mata. Wata kuma ta yi kwalliya, tana ta ƙoƙarin yi masa ihsani, baya kallanta ma ya yi ba mata, baya bata kwarin gwiwa, sai ya ta kushe ta. Haka ne? Hakikanin gaskiya, in dai har haka ne to kan ba kyauta ba. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce la yashkurullaha man la yashkurunna. Dukkan wanda bai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba. Ma'ana ana son dukkan wanda ya yi min ihsani in gode masa. Daidai da nace ina jin kisruwa ta mai komo ruwa, sai in ce jazakillahu khair, Allah saka miki da alkhairi. Addu'a ce, zan ba ta kwarin gwiwa ke, za ta ji daɗi. A ta gama girki da wuri, jazakillahu khair, ta yi wani abu, jazakillahu khair, ta yi wani ihsani kaza, ta yi kwalliya, wallahi ki yi kyau, ta yi ado, kai kayan nan sun yi miki kyau, kamar wata sabuwar amarya. Ma'ana dai ka rinka ɗan koɗa ta kana zuga ta, yana da daɗi, sai ta samu kwarin gwiwa. dan abinda wata ta rubutu tace wallahi a wata sai ta yi nau'ikan kitso so hudu so biyar sai kunshi design daban-daban kala daban-daban so hudu so biyar wallahi mijinta bai taba kallo bai sai ta yi wannan kan gaskiya kuskure idan ba ka faɗin haka duk wanda idan matarsa ta yi kwalliya ba zai ce ta yi kyau ba duk wanda idan ta yi kitso ba zai ce ta yi kyau ba duk wanda idan ta yi lalle ba zai ce ya yi kyau ba wallahi matarsa za ta rika yawan fita unguwa ka'idar mace ce ita abin da take so a kalle ta ce ta yi kyau ko da wasa ne ko ba da gaske take ba ka ce ka yi kyau ka riga ka biya babu yanda za a yi kitso kuma kai baka yi kitson ba sai ka yi hasaran kuɗi amma kai kitson nan ya yi kyau wace take wannan kitson dan Allah ga dari biyu kara mata ai ya fi karfin yadda take to ita tana ganin ba ta yi hasaran kuɗin ta ba amma ta yi kitso ta tsire dan kwalin da gangan baka ce komai ba ta kyale fanka ta dauke wallahi ta yi hasaran kuɗin ta ta yi lalle ta miƙe hannun ta yi haka da shi kamar tana nuna ma wata baka ce komai ba wallahi wannan yana karyawa mata gwiwa yana karya mata gwiwa wai waɗansu sai su ga cewa tun da an daɗe ai maganganun soyayya sun tsufa wai ce maka soyayya tana tsufa soyayya ba ta tsufa soyayya har mutuwa ake da ita in kana so ka gane soyayya ba ta tsufa kana ganin kai da bijin yau kuna da shekaru 20 shekaru 30 kai da matarka sai mata kai wallahi wancan naji ina ƙara son ki ka gani za ta yi kuka ne ko za ta yi dariya za ta fata rai ne ko za ta ci fuska za ta yi walwala ne ko za ta ci mur kai fuska shanu kalmar soyayya ba ta tsufa da haka ya kamata ka faɗa wa matarka ita ko kuma ka faɗa wa matarka ba za ka faɗa wa ya kamata kuna musayar wannan kalmomin kai da ita ya kamata ka karfi gwiwar ka ta yi ado ce wallahi ke yi kyau ta yi kaza ta abin da ta yi ta yi girki ya yi daɗi ka yi santi ko irin na wasa ɗin nan ne ko da wasa wannan zai kara mata kwarin gwiwa gobe sai ta yi maka abin da ya fi wannan daɗi kai za ka fi kowa cin riba in kai wannan kai za ka fi kowa cin riba amma ka kushe ta ta yi abu kushe ta ta yi abu ka kushe ta ba kuma abin da mata suka fi jin haushi illa ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan ba wani in ta yi mata magana sai ce da Allah ke kuma har yanzu bayan an riga an kwan biyu sai ka riga ka kashe ta da ranta wallahi gani take kamar ka ɗinka likafa ne ka ɗaura mata a jika ka ce mata ta tsufa ba abin da mutum ba ta so a duniya ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan kuma shi ya sa wani mai hikima ya ce babu ƙwararre ta fuskar diflomasiyya irin wanda zai ce wa da mace na san shekarun haihuwarki amma na manta ko nawa ne ko ƙwararre ta fuskar diflomasiyya zai iya tuno shekarar da aka haife ki amma na manta shekarun nawa ne ma'ana ka mai da tarihi ke amma kana mata kidayar shekarunta wai ba za ku shirya ba Allah sa dai kun gane saboda haka dan Allah ku rinka yaba musu ku rinka yi musu godiya idan sun yi ihsani kuma ku rinka yi musu kyauta lokaci bayan lokaci yanzu ana dab da zuwan sallah bayan ka riga ka yi musu dinkin sallah kuma sai ka ware wani kudin kashewa ka bata na sallah na barka da sallah sannan kuma ka bata wanda za ta zumunci da su yara za su shigo gida barka da sallah yan can su shigo an yi musu ado barka da sallah ƴaƴan yayyanta ƴaƴan kannanta kai ma ƴaƴan yayyanta da kannanta da ƴaƴan abokananka da ƴaƴan ƙawayenka shikenan sai a zo gidanka ka tafi ko kuma da za ta bayar amma idan ka je san ji ka bata ka dai ƴan matsabbai ka bata wannan barka da sallah ki raba yara barka da sallah ma'ana ka fice ta kunya ana biki a dangi ka dan bata kudin kashewa ka fice ta kunya duk wannan yana daga cikin abin da ke kara dadin zama kuma wannan abin da zaka yi shine abin da zai mai da kai cikin mafificin al'umma tunda manzo Allah ya ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificin ku shine wanda yake ku kyautata wa iyalinsa ni kuwa na fi ku kyautata wa iyalina haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ba mu yi kon aikata mun tsaya karshen aya ta 168 وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ذا متاك آية تقريد في السند ترى نعم أنت أن سند كوشوا أكون باوان الله دع الله متوفي كين سلكي أرض سامد في سكين الدين المسلم باوان سيون رمضان باسم وطن سيون وتنيد سكوشي بايا دقا كسر قوزيك سيون فرق رمضان سنن دشيوكي تفسيري دا فادانيكي بسونيكي ya fitar da mutane da dama cikin addinin kristiyaniki daga ba Allah ya tsare da shi zuwa ga addinin musulunci yanzu yana nan cikin garin Maiduguri yana karatun addini, Qur'ani, hadisi, fiqh, tauhidi a Imam Malik Islamic Center, wato cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Imam Malik. Saboda kullum ko muna tare shi wajen tafsirin nan, saboda matsayinsa ma ga cewa ya dace shigo sahun gaba, muka keta ka'idan protocol din tafsirin nan, don muka keta rai hafizan Qur'ani muka sake a gaba, gashi nan a gaban babban hafizan Qur'ani shine malam Dawud. Allah saka muka da alkhairi, Allah ya raya kamu da mu cikin addinin musulunci. Bismillah malam, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة suka mai gurbin waɗancan da suka shuɗe baya a tarihi. Warisul kitaba, wato fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba, sai waɗansu mamaya suka mamaye gurbin waɗancan da suka wuce na baya a tarihi. Warisul kitab, waɗanda suka gaji littafi, sun gaji littafin at-taura ko littafi cikin littattafan da aka saukarwa da annabawan banu Isra'il, tunda al'umma ta banu Isra'il suna ɗaya daga cikin waɗanda aka fi aiko annabawa a cikin su sama da kowa, shi yasa aka sanatar da su da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa da yawa a cikin su. Iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin. Da haka idan an ce warisul kitaba sun gaji littafi, ko dai littafin at-taura, ma'ana sun gaji shi daga hannun malamansu, su kuma daga wajen malamansu, su kuma daga wajen almajiran da suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam. ya'khuduna arada hadha al-adna, suna karbar dan wani abu mai fa'ida makusanci na nan wannan gidan duniya tamu. Idan an ce arab, yana daukar ma'anan ash-shay'u alladhi la yadum, ash-shay'u as-sa'il, abinda baya dawwama, wato sukan karbi dan wani abu da ake ba su dan su koye gaskiya da ke cikin littafi, a madadin bayyana ta ga mutane sai su koye ta. Shi ne ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna, suna masu cewa sayughfaru lana, ai ba komai, za a gafarta mana. Rahamar Allah tana da yawa, gafarar sa tana da fadi. Wa in ya'tihi ma'aradun mithluhu ya'khuduhu, idan wani abin mai fa'a, idan wata fa'ida ta gidan duniya ta zo musu makamancin wanda suka karba a da, sai kuma su sake karɓa a yanzu karo na biyu, don su ɓoye gaskiya irin yadda suka karɓi na suka ɓoye gaskiya. Ma'ana duk lokacin da ake son su yi fatawa da ta dace da son zuciya, sai a ba su wani ko a ba su da sunan sadaka, dan ba za su yi cin hanci aka ba su ba, sai su ɓoye gaskiya. Idan masu mulki sun ba su, sai su ɓoye gaskiya. Idan mawadata sun ba su, sai su ɓoye gaskiya, ba za su iya fitowa fili su musu bayani ba. Sai Allah ya alam yi ukaza alaihim mithaqul kitab, sun ba riga an riƙe alƙawli da su ba a cikin littafin da aka saukar a kansu. Allah ya kulu ala Allahi illa al-haq, kada su faɗi wata magana game da Ubangiji sai magana ta gaskiya. Wahayin da Allah ya saukar su faɗe shi daidai wa daida, babu ƙari babu rage. Dan me yanzu suke karɓar waɗansu kayayyaki na fa'idar duniya dan su ɓoye gaskiya ko dan su samu shugabanci a wajen jama'a? Alam yu'khadh alaihim mithaqul kitab, shin ba su yi alƙawari, ba a riga an riƙe alƙawari a kansu ba a cikin littafi? Allah ya kulu ala Allahi illa al-haq, kada su faɗi wata magana game da Ubangiji sai gaskiya, wadarasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin. Waddarul akhiratu lallai gidan lahira khairul lilladheena yattaqun, shi ne mafi alkhairi ga dukkan waɗanda suke da takawa suke jin tsoron Allah. Afala taqilun, sun ba za ku hankalta ba ku malaman ahlul kitab ko ku malaman yammijan ko ku malaman yahudawa, ba za ku hankalta ba cewa duniya kadanci in an kwatanta ta da lahira, domin duniya farauce karauce amma lahira kuwa tana da farko amma ba ta da karfi. Dan saboda haka ya kamata mutum ya fifita abin da zai samu na sakamako a wajen Allah a ranar tashin kiyama sama da abin da yake ganin zai samu ko na girma ko na matsayi a nan gidan duniya, idan ya koyewa mutane gaskiya abin da aya take nufi. Abin nufi dai, bayan waɗancan da suke zamani da Annabi Musa sun shuɗe, an samu waɗanda suka mai gurbi, sai suka bi tafarki wanda yake bai dace ba, shi ne fakalafa min ba'dihim khalqun. Idan an ce khalq ana nufin mamaya, wani lokacin akan yi wa lamun din tauri fakalafa min ba'dihim khalqun kamar yadda yake a nan gurin, wani lokacin kuma akan yi masa fataha a ce khalaqun. An bambanta su ta fuskar ma'ana. Idan an ce khalqun mamaya, waɗanda suka biyo baya, waɗanda ba su yi alkhairi ba. Amma idan an ce khalaqun aka yi masa fataha, mamaya waɗanda suka biyo baya ta hanyar aikin alkhairi, sai su zanto kamar ka ce wallazi natabauhum bi ihsanin kenan. Amma waɗanda suke sun biyo baya ba da aikin kirki ba, to kenan wallazi natabauhum bi ghairi ihsanin kenan. Shi yasa can cikin sura Maryam aka ce fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a. Wallazina yumassikuna bil kitab, wannan ita ce qira'atu jumhur, a wata qira'a wallazina yumsikuna bil kitab ko kace yumsiku ko kace wato yumassiku, duk dai ne yumassikuna bil kitab, waɗanda suke rike da littafin Allah karkadam da hannunsu da ƙarfi ba tare da sun yi sakaci da shi ba. Wa qamu salata, wato ainihin suke tsayar da sallah daidai wa daida. Inna la nudhi'u ajra al muslihin, to lalle mu ba ma tozal taladan waɗanda suke kyauta ta aiki, waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma. Duk mai kokarin kawo gyara, yana kokarin gyara aqidun mutane, yana kokarin gyara maganganunsu in suna mummuna ya sa su rinƙa yin kyakkyawa, yana kokarin gyara ayyukansu daga mummunan aiki zuwa ga kyakkyawan aiki. To duk mai yin irin wannan cikin maza ko cikin mata, ba ma tozal taladansa. Inna la nudhi'u ajra al muslimin, lalle ba ma tozal taladan masu aiki. Kamar yadda nace ko ka ce yumsikuna ko ka ce yumsikuna, ko wace qira'a ce mutawatir, shi wannan lafazi na amsaka yumsiku ko mastaka yumsiku wani lokaci ya ta'adda bi nafsi, wani lokaci kuma ya ta'adda bi wasita. Idan an ce ya ta'adda bi nafsihi, yakan buƙaci mafa'ulan bihi mansub kai tsaye ba tare da wani harafi a tsakiya ba. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ard illa bi idnihi inna Allaha bin nasi ra'ufur rahim. Kaga an ta'adda bi nafsi, ya buƙaci mafa'ulan bihi kai tsaye ba tare da wani harafi a tsakiya ba. An gane ko? Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Ya buƙaci mafa'ulan bihi kai tsaye ba tare da an samu wasfa. Amma a nan gurin wallazina yumsikuna bil kitabi wa qamu as-salata inna la nudhi'u ajra al-muslihin fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. كاغد النية بكاتم قولا به منصوب أما بواسطة حرف الباء. تاني حرف الباء. تفكر معنا إذا يا بكاتم قولا به منصوب ده كان سبا تارد حرف الباء با وذو معنى سبا تد كرفي إلي إن يا بكاتم قولا به منصوب تارد حرف الباء يا فكر في معنى. Idan an ce yumsiku bihi, rukun ya fi ƙarfi sama da a ce yumsikuhu. Amsaka bihi, rukun ya fi ƙarfi sama da a ce amsakahu. Ina ba za mu fahimta. To amma idan ka faɗi wannan, abin da zai haifar shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fastamsik billazi uhiya ilayk, rukun da manzon Allah zai yi da wahayin da aka saukar masa, kenan ya fi ƙarfi sama da rubban da Allah yake yi wa sammai dan ya ce inna Allaha yumsiku samawati wal arda bi tiba yumsiku bis samawati wa bil ardi bi kawo baba sai malamai suka ce a'a bambancin a nan guri shi ne wane ne yake rike abu da karfi karkadan wanda baya shakkar kuka ce wasa ko wanda yake jin tsoron kuka ce wasa mai jin tsoron kuka ce wa to shi yasa in an kawo fi'ilin ga wanda ba Allah ba sai a kawo ba wallazina yumassikuna bil kitabi fastamsik billazi uhiya ilayka fahum bihi mustamsikuna dan saboda dan adam na jin tsoron kare kuka ce idan ya rike amma tunda Allah baya jin tsoron kuka ce ba a kawo ba umma إن الله يمسك السماوات والأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد سيدي وانا وافق قلواني دنجني دعبين ديشا بكائدو دي نهر سلاربتي وانا سيكي تيمكا وجم فهنسر القرآن مسمى كتالب الجلمي وجه إرواة ربوتو تسكي توا ككن صنن تادي وجم بياني ثمنا فهنسر هرم دينا فهنسر saboda haka matakin da suke dauka yayi sama da yawa nace bai sama da yawa ba ina magana ne da mutane da yawa a ciki akwai almajirai iri na ga su waɗansu su zaha tunan alqur'ani ne in na jawo aya ba daidai ma za su gane wani lokaci in na jawo za su karasa to wannan suna buƙatar in kara muku wani abin da ya tsara wanda zan baki wanda zan bata wanda zan baka kai da baka kai nasu saboda haka lokacin da nake magana da su zaki ba ki fahimta in ina magana da ke su za su fahimta in na yi ƙasa-ƙasa na daɗe sai su ji sun gaji gari in yi gaba in na yi sama sai kuma sai ki gaji bayan da na iya ni ɗan adam ne sai in yi kwan gaba in yi kwan baya ko ba haka ba ubangiji ya ce ne wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra al muslimin aya ta gaba
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
وإذ نتقن الجبل بالله قد لك بإذ هو أنا أقدر أذكر كافنك إذا ما تنبيات بيك منين دليلك أكان هكا كان رأيه في القرآن إذا أنكاو أذكر إن أسرني سنة أكاو إذ to da haka duk inda aka kawo iz babu uzur to sai ka kaddara ta wadhkur aqa'adin iz anzara qawmuhu bil ahqaf wa qad qadat an-nubur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard taqafuna an yatakhaffafakum an-nas fa awaku wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا كيف كان عاقبة المسلمين إلى أن قتل من سيئة أي مراني واذكروا إذ كنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكر أطاء آدم إذ أنذر كذا أنت قد تذكر ذلك إذ ودهك بإن إذ تقول أبا أذكر إن كازو تفسير يقولك كدر هذا بنجدي يتي وإذ نتتنا الجبل فوقهم مع نزل جمع واذكر إذ نتقن الجبل فوقهم إذا تقول فهمت كتنا مسي لوكتن دا مكتوك كدوسي فوقهم كمن أكن في نتق الشيء أنا نتن رفعه إن يأذعه نتقن الجبل فوقهم مكتوك كدوسي أزمن سو كأنه ذلة في كاتي جلجزين لوكتن لسك السابع وأنه موسى عليه السلام لأن يقوم رسم ملائكة يتوكون جنجمي من دوسي يلقي أكمت bisa da cewa ko ku yi riko da abin da annabi Musa ya kira ku zuwa gare shi ko a tafi dutsen ya fado a kan wa zannu annahu waqi'un bihim suka ga cewa lalle ku dutsen zai fado a kan ko suka sami yakinin cewa in har sun kyale an tafi haka ba tare da sun yi imani ba ba tare da sun miƙa wuya ba to dutsen zai rikito a kan aka ce da su ku zo ma atayna kun da su riko da abin da muka ba ku da littafi bi kuwa da karfi wadkuru ma fihi ku tuna abin da ke cikin ka
suna wata yin aiki da shi, suna wata yin wa’azi da shi, suna wata faɗakar da shi da ya da ilimin tsakaninsu, na Allah sun suka so don ku zanto masu da kawai. Ba sai da aka faɗa musu haka sannan suka yi ta. Kaga na daka nan jabala bi ma'ana rafa'a nan jabala. Sun da Allah ce wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura. Kudu ma atinakum bi quwwatin nadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kaga rafa'na fawqakum at-tura ai daidai kida na daka nan jabala fawqakum ka annahu zullatun. Dan haka dai wannan shine abin da aka yi wa bani Isra'ilawa saboda saurin kansu. Har sai da suka ga dutsen an tabe suka tabbatar inda su yi kauya sun yi imani ba. Za a sa mala’ika ya saki dutsen ya rikito a kan su duk mutu sannan suka ce Rami'na wa ta'ana mun ji mun yi da'a mun ji za mu yi biyayya mun ji za mu yi biyayya ga Annabi Musa alaihi salam. Ku tuna wannan lokaci, ku tuna wannan abin da ya faru ɗaya ne daga cikin ababe na tarihi da ke nuna saurin kan Yahudawa. Ai babu wata al'umma da aka ba mu labarin an yi mata haka sai da aka yi hakan sannan ɗaya imani in ba. Ma'ana ana tunatar mu da kai Yahudawan yanzu kana da abin da za ka faɗa musu cewa in da Yahudan yau ya yi saurin kai to kakannin kakanninsa na da haka da masu gada wajen yawan saurin kai da gujirewa. Da haka Qur'ani ke kawo labarin su don yi labarta mana su san halayen su. Ya Allah
إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المرسلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
وإذ أخذ ربك من بني آدم هذا أبدا ربنا أتم بسنا من الله سبحانه إن الملك سند أبنجدك سبحانه وتعالى يرجع القول لدك بنو آدم سنة جائن أن نبع آدم gabaɗayan mu nan mutanen duniyar yau farare da bakai da waɗanda aka halitta kafin mu tun daga farkon duniya zuwa yau da waɗanda za a halitta bayan mu har ya zuwa tashin kiyama gabaɗayan ƴaƴan annabawa dan bani adam ya tafi kowa da su fari da baki da wanda yake balarabe da wanda ba balarabe ba. Allah ya riƙe alƙawari daga gare su min zuhurihim daga gadon bayan zurriyyatu ya riƙe alƙawarin zurriyyatu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su alƙawarin su zame wa kan shaida kan alƙawarin su yace da su alastu bi rabbikum in ba ni ne ubangijin ku ba da ni tantanta su bauta min ba tare da kun san ya mun kiciya ba qalu gaba ɗayan mu sai muka ce bana eh lalle ubangiji kai ne ubangijin mu da ka tantanta mu yi bauta a gare ka shahidna mun riga mun shaida tun daga kan harshe har cikin zukatanmu mun sai da kai ne ubangijinmu da ka cancanta mu yi maka bauta. Allah ya ce ya rike wannan alƙawari da mu saboda mai an ta kulu yawmul qiyama dan kada ku zo kuna cewa a ranar tashin qiyama inna kunna an hadha ghafilin mun kasance a gafale dangane da wannan alƙawari ba ta bayi da mu ba. Shi yasa sai Allah ke tunatar da mu yayi da mu kar a tashi a qiyama wani bai bautawa Allah ba. Allah ya ce ba kai alƙawarin zaka bauta ba ka ce ya Allah ko alama sai Allah ya ce a na tunatar da kai in da na yi alƙawarin da kai a lokacin ka manta daga baya ai na saukar da littafi kuma na zo kuma an same ka an maka wa'azi don tunatar da kai wancan alƙawarin na fari ban mu'amalance ka ba alƙawarin fari sai da na jaddada shi ta hanyar saukar da littafi da turo da manzo. Dan haka dan karkace wannan shi yasa sai Allah ya turo da manzo kuma ya saukar da littafi. Aw taqulu ko kuma karku zo kuna cewa innama ashraka aba'una min qablu iyayenmu da suka gabace mu a da sune suka yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma ƴaƴa ne da zurriya da muka kasance a bayan su suka farar mu sai muka yi koyi da su inda sun yi tauhidi ko da mun yi amma tun da suka yi shirka sai muka ji su dan ka zo mu da laifi to ba za ka fito wannan ya zama hujja a wajen Allah subhanahu wataala ba tunda Allah ya saukar da littafi ka kafa hujja cewa haka na samu iyaye na da kakanni na wannan ba hanzari bane ba hujja ba ce karbabbiya dan haka afatuhu likuna bima fa'ala al-mubtilun kar ku zo kuna cewa shin Allah ka halakar da mu a sakamakon abinda mafarinta suka yi kafin mu mu muka zo daga baya muka gani muka yi koyi da su ai mu ba mu da laifi su waɗanda suka farar da laifin su ne suke da laifi ubangiji ta ala dai ya riga ya yanke wannan hanzari dan adam ba zai iya faɗarsa ba gobe kiyama in ma ya faɗe shi to ba zai zama uzuri karɓaɓɓe ba tunda an riga an saukar da littafi kuma an saukar da wahayi to a nan gurin malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu wajen fassara wannan aya alƙawalin da Allah ya ɗauka dangane da ƴaƴan Adam shin alƙawali ne wanda ya magana shi da su baki da baki bilisanil maqal ko kuma alƙawali ne wanda ya magana da su bilisanil hal akwai abin da Laraba ke kira lisanul maqal a yi magana harshe da harshe ko baki da baki akwai kuma abin da ake kira lisanul hal motsi na ya nuna na yi maka magana amma baki na ban ce da kai komai ba duk lokacin da ka zo kana rabon wani abu kana neman wa zai karba sai dai haka da hannu mai nufi nufi ba ni amma ba da baki na faɗa ba to wannan ya zama lisanul hal ne ba lisanul maqal ba lisanul hal ke waɗansu malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala ya yi magana da dukkan halitta ne mu banu adam ta hanyar lisanul hal wato ba magana baki da baki ba a'a ya ɗabi'antar da mu gangan jikinmu da yanayin halittarmu na nuna cewa ba mu muka yi kanmu ba ba kuma iyayenmu suka yi mu ba lalle akwai wanda ya yi mu kuma wanda ya yi mun nan yana cancantar bauta in mun tashi da safe rana ta hudu faɗuwar da inuwar mu take yi a sashin yamma na nuna yin sujada ga Ubangiji sawa'un da niyya ko ba niyya sawa'an aukar han bisa ga da'a ko ba ga da'a ba lokacin da rana kuma ta yi yamma inuwar mu ta faɗi gabas suna sujada ga Ubangiji ka ganin gurin sallamawa ce muke yi a aikata cewa Allah ne ya cancanta a bauta masa duk da cewa kila waɗansu mu su kangare da harshe su kangare a aƙidar su a aiki su kangare amma ginin jikinmu na nuna cewa akwai Allah domin dan mai gashi zai tofo a ka inda za a huda ko ba za a ga inda gashi yake tare a cikin kan mutum ba lallai akwai wanda ya tsarar da shi shine Allah wannan sallamawar gangan jiki ne cewa akwai mai tofo da gashi a cikin dan me farce ke fitowa a yatsun hannu da na kafa idan an yanka yayin yatsa din ba za a ga farce ba a ciki wannan sallamawar gangan jiki ne da yardar gangan jiki cewa akwai ubangijin da ke tsoro da yatsu a yake tsoro da farce a cikin yatsu to kaga wannan lisanin hal halittar mu ta yadda akwai Allah sai yadda za mu zo muna yara mu girma mu tsufa ko mu mutu sai yadda ba ma dawwama sai yadda kuma duniyar ba ta gudana a yadda muke so sai a shi yadda ya so a wayi gari a yi ruwa ko da mutum baya so sannan kuma wani lokacin a ƙi ruwa kuma kana so ina so sannan kuma ka matsu gari ya waye ya ƙi wayewa don ba sai kake kawo wayewar garin ba wani lokaci kuma kana jin wahala kana jin kishirwa da yunwa ka matsu rana ta faɗi ka sha ruwa ka yi buɗe baki kuma ranar ta ƙi faɗuwa ko baka da ikon jawo ta a kai kenan akwai mai gudanar da kai wannan duk lisanul hal sai sa Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kawo nan kuma akwai ayoyi da ke nuna samuwar Allah dan ku riga kun san ba ku kuka yi kanku ba afala tubsirun kun ba za ku lura ba ba za ku sanya idanu na basira ko hanga ko hararo ko gane hakan ba wannan dai duk so nake wa in yi bayanin menene lisanul hal a wajen malamai suka ce fadin Allah ta'ala ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون شاهدين على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال كنا شيء دعا كنت سوى كافريني أبو جاهل يا يدي يزن سيكي كافريني بذي الشيء هكوا هكا تكا فريما بذي الشيء سوى كافريني بني إذا كنت أوانا كأرني يتي آجيبا أرني بني بني ما بييني كي كافريني سوى كافريني بني ما بييني معنى بذي يدب يزن سوى شاهدا على أنفس على نفسه بالكفر أما لسان الحال أنت يا نونك ina fata an bayyana lisanul hal din sa ya nuna haka don gashi ya fito a kansa farata sun fito a yatsun hannunsa da na kafarsa
ya tabbatar cewa wanda ya rika a matsayin abin bauta ba shi ya fito da faratan ba, ba shi ya fito da gashin ba, ba shi ya saukar da ruwan da ke sha ba, ba shi ya tsirar da amfanin gona da yake ci ba, to don me rike shi a matsayin bauta? Don me yasa ke zama kifiya ga Allah? Ko ya jingina ke zama ɗa ga Allah? Don me? A ce lisan hal ɗinsa ya yarda cewa akwai Allah, ya yarda abin da yake kafirci ne, a lisanul hal la bi lisanil masal. Ina fata an fahimta. Innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lashahidun bi lisanil hal kenan, la bi lisanil masal, bi lisanil hal. Waɗansu malamai suka ce bi lisanil masal, abin da suke nufi da lisanil masal, Allah ya yi magana da halittu gaba ɗaya. Muna gurgudan ƙwayar zarra a lokacin abinda shi fi komai ƙanƙanta, wanda ba zai kwatantu ba saboda ƙanƙantarsa, tunda ido baya ganin su, sai an yi amfani da na'ura wadda take kumbura ƙananan ababe kafin a iya ganin sa. Shine zarra mafi ƙanƙantar abu. Lokacin kowa yana kamar haka, muna gadan bayan annabi Adam alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya fito da mu gaba ɗaya ya yi mana magana, ya ce alastu rabbikum, ba ni na ubangijinku ba da ya kamata ku yi bauta? Dukkan mu gaba ɗaya, da yahudawan da kiristan da musulmai da farare da bakake da maza da mata, don muka ce eh, kai ne ubangijin bilisanin ha. Malaman da suka faɗa wannan magana suka ce hujjar su shine akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim, ranar tashin kiyama Ubangiji subhanahu wataala zai sa a fito da zai kirayi mutumin da yake cikin wuta wanda ya fi kowa ƙarancin azaba a cikin wuta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi, inda za a mallaka ma dukkan dukiyar duniya a ce taka, ka bayar da ita ka fanci kanka daga wuta, za ka bayar da ita ko ba za ka bayar ba? Yadda ɗan adam ke da son dukiya zai ce ya Ubangiji wallahi zan bayar, sai Allah ya ce da shi na nemi abin da bai kai haka nauyi ba, na nemi abin da yake ƙasa da haka lokacin kana gadan bayan annabi Adam, na nemi ka bauta mun ni kaɗai karka yi shirka da ni. Kai ta akan haka, amma bayan ka gano duniya sai kake dole sai da kai shirka, sai kake dole sai da kai kafir. Saboda haka yanzu din ba abin da zai fanshe ka daga cikin wannan azaba, saboda shine abin da ka sayo kanka, shine abin da ka sayo kanka. To kaga wannan hadisi cikin Bukhari da Muslim ya nuna Allah ya yi magana da kowa a lokacin yana gurgudan ƙwayar zarra. Dan haka dai wannan magana ta biyu ta fi ƙarfi wajen fassarar ayar. Ina ba ta an fahimta. Akwai malaman da suka rinjayar da wacce magana ta farko, kamar irin su Imam Ibn Kathir, irin su Zamakhshari da waɗansu su. Akwai wanda suka rinjayar da wannan magana ta biyu ta kofi ƙarfi, saboda hadisin Bukhari da Muslim da sauran waɗansu hadisai suna shaida kanta. Ubangiji ya kiwaka.
أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
وبنجد يسوى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كرمتا مثل آبار ونند مكباش آيو يمو منباش آيو يمو أبن في منباش إلمي منباش سني game da wani littafi da aka saukar a sama. Malamai sun tattauna wajen tantance wannan mutum wane ne shi. Galibi idan kuna bin littafin tafsiri su ce shine Bal'am ibn Ba'ura ko kuma Bal'am ibn Ba'ir a madadin Ba'ura. Haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa, suka ce wani malami ne da ya zamani da annabi Musa alaihi salam, mutum ne wanda yake ya kasance mujabu da'a, ana yawan ansa tambayar, wato an yi masa alƙawarin ansa masa roƙonsa in ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An ce yana da zabi na addu'o'i guda uku manya-manya, to duk sun yi a kan matarsa, kuma ya zanto duk ya yi hasara. Dan matarsa ta kasance a wannan lokaci, wato ainihin tana cikin mafi munin mata cikin Banu Isra'ilawa. Sai na ni, to tunda ina da addu'a guda uku da aka ce in zaba, bari in yi ɗaya, matata ta zama kyakkyawa. Ya roƙi Allah ya Ubangiji mai yadda ita ce mafi kyawun mata cikin Banu Isra'ila. Sai Allah ya maida ita ce ta zama mafi kyawun mata cikin Banu Isra'ila. Ita kuma da daga ta yi kyau sai ta juya mata baya. Don kuma addu'a saura biyu. Daga nan wurin sai ce ya Ubangiji mai yadda ita ƙarya. Sai ya roƙi Ubangiji ya aka mai yadda ita ƙarya. To kuma gashi sun haihu. Kuma ta ke tafiya kuma ga ƴaƴa.
sai abin ya dame shi, kaga sauran addu'a da yake za a karɓa yanzu. To yanzu ko dai ta ci gaba da zama a kariya a haka, ko kuma ya roƙi Allah ta koma san yadda take da wannan mummunar. Ya Ubangiji, me yadda ita yadda take da, ku kage da shi addu'ar babu riba a ciki. Amma ɗan da ƙiso shi haka ake kawo su a cikin tafsiri, wallahi dukkaninsu ba su da asali ta fuskar sanadi, ba hadisi ne sahihi ba, ƙiso shi ne marasa asali. Isra'iliya ce, kisas ne Isra'iliya, wahiya, da'ifa, bal mawdu'a, ma anzala Allahu biha min sultan. Waɗansu malaman suka ce ayar tana magana ne akan Umayya ibn Abi Salt As-Saqafi, wani mutum da ya rayu lokacin jahiliya mai fasahar gaske, wanda a cikin waƙoƙinsa na jahiliya za ka akwai waƙoƙin da akwai furfushin tauhidi a ciki, har manzon Allah ke cewa saura kiris da waƙa ta tafi ga musulunci, ma'ana saboda akwai maganganun tauhidi a ciki. Waɗansu kuma suka ambaci wani mutumin daban, suka ce a kansa ayat, amma dai zance mafi inganci babu wani sababin nuzul sahihi, sababin nuzul sahihi akan wannan ayar babu. Duk abin da za a ce maka wane ne sababin saukar ayar, wane ne sababin saukar ayar, to wannan bai tabbata ba a matsayin sababin nuzul. Wa ala fardu sihhatihi, in mun kaddara cewa ma ya inganta, to kuma sanin mu ne cewa al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, muka lura da fadin ayar ne cewa ta shafi dukkan wanda ya siffanta da abin da suke ba sa takaituwa akan sabbin saukar. Ubangiji yake wato alaihi naba allazi atainahu ayatan, karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu, san salaka minha, sai ya zare jikin sa daga cikin ayoyin. Al intilaq shine kamar a zare akuya daga cikin fatar ta, fetsewa kenan bayan an yanka ta, ko kuma maciziya ta fitar daga cikin safarta, wato canja fata da maciziya ke yi bayan waɗansu kwanaki ko lokaci, wannan shine al-insilaq a cikin larabci. To kaga akuyar da aka fede shi daga cikin fatar ta, ko sa ko ragon da aka fede daga cikin fatar ta, zai iya yi waye sake komawa garo na biyu? To haka wannan malami ya tsire kansa daga cikin ilimin sa, sai ya daike shi daban, ilimin kuma daban. In ka kalli ilimin sa, bai da alaka da aikin sa, maganganun sa sun sha bamban da abinda Allah ya saukar ko yini, in ka shi cikin ilimi, wato kenan dai baya aiki da ilimin sa, Allah sai fa atba'ahu shaytan, sai ta danye bishi. Akan ce tabi'ahu, akan ce atba'ahu, akan ce kuma ittaba'ahu, dukkan sa dai yana nufin bi, sai dai idan an ce atba'ahu, da ya bishi ya riske shi, ya kama shi a hanya. Amma idan an ce tabi'ahu, kila ya kama shi kila bai kama shi ba, haka an ce ittaba'ahu, kila ya kama shi kila bai kama shi ba, amma duk lokacin da aka ce atba'ahu, to lalle da ya bishi din ya kama shi. Ina ba ta amfani da haka, fa atba'ahu shaytan, sai yake dan yi biki kuma ya cin masa a hanya. Wa kana min al-ghawin, fa kana min al-ghawin, ya kasance cikin halakaku fatattu. Allah ce walau shi ina inda mun ga dama la rafa'nahu biha, da mun daukace shi a sanadiyar waɗannan ayoyi da muka bashi. Walakinahu akhlada ila al-ardi, amma ina ya karkata zuwa ga ƙasa. Abinda ake nufi da akhlada shine imana ila al-ardi, abin nufi ya karkata zuwa ga duniya. Ya fifita abin da zai samu na duniya, da arziki da zai tara, da matsayi da zai samu, da mabiya, da muridai, shi ya fi so sama da ya faɗi gaskiya ya rasa waɗancan al'amuran. Wacce ba a hawahu, sai ya biye wa son zuciyar shi. Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi, misalin shi kamar misalin kare ne. In tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Na farko dai lafazin yalhas daga lahasa yalhasu lahasan ko luhasan, akan ce lahasa fi'li madi yalhasu mudari'i, idan ka ga dama madi din ka isuwa lahisa ko lahisa ko lahasa. Allahu a cikin larabci shi ne zaro harshe da kare ke yi, to kuma kare yakan zaro harkan sa ne ko da yake dabba, yawanci duk dabba ma'abuciya kafa hudu takan zaro harshen ta a sanadiyar gajiya ko ƙishirwa mai tsanani ko yunwa. Gajiya, ƙishirwa, yunwa na sa sai dabba ta rinka zaro harshenta kamar ya fito ya faɗo ƙasa. To amma kare shi ko yana jin yunwa ko baya jin yunwa haka yake, ko yana jin ƙishirwa ko baya jin ƙishirwa haka yake, ko ya gaji ko yana cikin wadataccen hutu haka yake, kullum yana zaro harshe yana lallake, yana zuzzare harshen kamar zai faɗo ƙasa.
to sai Ubangiji ta'ala ya kwatanta malamin da yake gaskiya da kare. Kaga da na farko dai kare dabba ce mai arha ba ta da daraja. Ina jin a kowane yare na duniya aka ce da mutum kare an yi masa ba. Wawan Hausa ne a Turanci ne a cikin yaren Kanuri dai a shuwa Arab ne. In dai aka ce da mutum kare to ina jin an zage su da su. Ko a wani kare. To sai Allah ce fa masaluhu kamasalil kalbi. Shi malamin da baya son gaskiya misalin sa kamar misalin kare. In tahmil alayhi yalhad. Kare ne lokacin da kake dauki gare shi kamar zaka kore shi za ka ga yana lallage yana zaro harshe. Aw tatruku yalhad. In ma kai kare shi za ka ga yana lallage yana zaro harshe. Yana cikin gajiya yana zaro harshe. Baya cikin gajiya yana zaro harshe. To shi malamin da baya son gaskiya. Yana cikin wadata yana son kuɗi. Baya cikin wadata yana son kuɗi. Koyaushe yana son kuɗi. Koyaushe yana fadanci. In yana cikin wadata to ke kara. In baya cikin wadata kuma ballantana kuma a wannan lokaci. Kullum yana fadar ko masu mulki ko yana fadar masu wadata. Duk lokacin da zai ja wata aya so yake ga ya yi iyakacin kokarin shi ba ta ci karo da abin da masu bashi zakka suke so ba. Kar ta ci karo da su abin da ake bashi na zakka ya ragu. Kar ta ci karo da bukatun masu mulki kujerar da zai samu ta aikin hajji ko umara ta makale ko jeletin ruwa. Ko yan ana bashi biyar ya hausi da matansa da ƴaƴansa a mayar da ita ɗaya ko a mayar da ita biyu ko a jingina ita ma gefe guda. Sakamakon haka sai ya ɓoye gaskiya yana ji yana gani. Babu mutumin da idan ya gyaru yake da amfani a cikin al'umma irin malami. Babu kuma mutumin da idan ya lalace yake da illa a cikin al'umma irin malami. Domin malami kusan uba ne da kowa, da mace da namiji, da sarki da gwamna da minista, kowa na buƙatar malami. Kowa na jin cewa yana da malami. To amma malamin wanda zai iya faɗa masa gaskiya, ko wanda zai masa tsubbo da rufa ido, ko wanda zai masa roƙon Allah, ko wanda zai masa lakani. Kaga malamai kala-kala ne. Akwai malamai na bugon ƙasa, waɗannan ba malamai bane ba, ƴan duba ne. Akwai malamai waɗanda za su ce su masu roƙon Allah ne, wato sun mayar da kansu su ne wasu tsatsani tsakanin buƙatar ka da Allah. Wato kamar su ne suke jin yaren Allah sai in su suka faɗa sannan Allah ya biya maka ko ya biya miki. Kai ba za su baka addu'a su ce ga shi ka karanta ba. Ba za su baki ba su ce ki karanta ga kuma lokutan da za ki tashi ki karanta. Lokutan da manzon Allah ya yi bayanin ana karɓa addu'a. Akwai auqatul mubaraka lokuta masu albarka. Akwai adiyatul mubaraka addu'o'i masu albarka. Akwai azminatul mubaraka zamunna masu albarka. Akwai amkinatul mubaraka wurare masu albarka. Ba zai ɗora hannunka akan wurare masu albarka ba. Ba zai ɗora hannunka akan lokuta masu albarka ba. Ba zai karantar da kai kalmomi masu albarka wanda suka zo cikin Alkur'ani ko ingantattun hadisai kan cewa ka roƙi Allah da su Allah zai biya maka ba, shi sai dai shi ka bashi wato ku yi yarjejeniya na kwangilar roƙon Allah kai da shi ya yi maka irin wanda kake so, ko a nan gida Najeriya ko kuma a je Saudiya, ko mai tsada ko mai arha, ko da za a kwana ana yi ko da ba za a kwana, ko da za a soke Alkur'ani so ɗaya, ko da za a soke so goma, ko da za a je a yi tawafi 50, ko da za a je a yi tawafi 100, ko da za a je a yi maka tawafi 7, ko a yi 7 so 7, duk wannan tsubbu ne ba gaskiya ba ne. Tsubbu ne ba inda Allah ko manzonsa ya ce wai sai mutum ya yi tawafi 40, ko ya yi tawafi 50, ko sai ya yanka sa, sannan an sa bukatarsa, ba inda Allah ya faɗi wannan. Kai tsaye abin da Allah ya ce ud'uni, ko yankan bai take ba, ud'uni astajib lakum, roƙe ni in ansa maka. Duk wanda ya san larabci ka tambaye shi. Da wanda shi dama san asalinsa ba laraban ne, da kuma wanda ko ya yi irin tambaye shi ud'uni fi ilal amr ne, wanda talab ne, astajib lakum jawabu talab ne, da roƙon da an kawar daidai suke shi yasa ba kawo wani ba tsakiya ba. Ba kawo wani ba tsakiya ba dan ba abin da ke shiga tsakanin roƙon da an kawar. To ballantana ka ce an roƙa amma an kawar ba za ta zo ba, sai an zubar da jini, sai an yanka rago, sai an yanka bakin bunsuru, sai an yanka sa, sai an yanka kaza mai wake wake, ya zama kokanci. Wallahi tallahi ba na shakkar kokanci ne in an ce Allah baya ansa addu'a sai an yanka. Ban shakka. Kawo hujja in kana da ita. Ud'uni astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعاء الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كاو تكن القرآن كو حديثي كو أتاريه يا للي كاو شيء دون أتاريه لوك تنخلفاء الرشدون Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ko lokacin a'immatul mazahib, al-Imam Abu Hanifa, ko al-Imam Malik, ko al-Imam Shafi'i, ko Ahmad bin Hanbal, cewa ga wani yazo an yi addu'a amma an ce addu'ar ba za ta amsa ba sai an yanka. Wallahi tallahi dan fara suke mu. Dan fara ku suke. In sai isa su shiga talabijin da radio su ƙarya ta suke gashi a tarihi manzon Allah yayi addu'a amma sai da yanka aka. Roƙon ruwa kuma manzon Allah na cikin hutubar Juma'a gari ya kama ba fi buƙatar ka ba kai kadai kasar gaba ɗaya ba abinci. Ta bushe kamar ba ruwa balaraban kawai ya shigo shi ya manta ma da hutubar ake ita manzon Allah ana cikin yunwa da fatara dabbobi na mutuwa ba abinci. Manzon Allah bai tsaya wata ba sai ɗaga hannu. Yace ya Ubangiji saukar mana da ruwa. Allahumma ajisna, Allahumma ajisna. Har sai da haka kyallin hama ta saka kafin ya sauke hannu sai kawai ga wani girgije ya ginu a sararin samaniya. Kafin a kammala hutubar ruwa ya fara sauka sai da aka yi mako guda ana ruwa. Ina batun sai ya sauka daga kan mimbari ya je ya yanka sannan bukatar tafiya. So da ka ba wani gwanin in ka yi niyyar kana son ka yanka dan Allah sai ka yanka dabba ka je ka samu wata makarantar allo bayan Allah ne almajirai sun duka su nama ba bai da alaka da wata addu'a da aka yi maka ka yanka sai ka ba su sai ka je asibiti asibitin yara bayan Allah ne waɗansu abincuwa ba su ci ba ka je asibitin mata ka je ɓangaren mata masu yoyon fitsari ka je asibitin maza ka je duk inda ya kamata ka yanka sa nan ka yanka rago nan ka sa a yi musu tsire can ka sa a yi musu balangu sai waɗannan bayan Allah marasa lafiya ka tambayi likitoci da me da me ake buƙata na gina jikin wane ga shi ya kyamu shi a kan gadon asibiti za a ce ma Allah kalle su kai guda uku a yi ne shikenan kawo masa kwai guda uku so talatin ka gani in bai murmure ba ko ka je kayan karago ka je ka ba wani bakin malami akan bakin dubu da bakin rawani akan sa wallahi safi safi ne ina faɗa ma da ga bayan Allah ya tabbata kun kuna bata lokaci ku je ku taimake su a asibiti ku je ku taimake su a gidan yara ba zai iya mu zama ayar haka ba fa atbahu shaytanu fa kana min al-ghawin wa law kunna lanafanahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض وارتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا التي ونسين مثالا وأن سيكريت آيوهم فقصوا في القصص لعلهم يتفكرون استنتاوا متاني لاباري لابرتاموس لاباري لعلهم يتفكرون قوصا ساكي تناني تكيوان تناني لغور بيان دعاية تكي بقاتة سيئة متنقو بين أهلا كرمو والسلام عليكم ورحمة الله